بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصيهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا طيبا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا إنوا إن من قيسوا تأدين المسلنشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا نين يبودا قوديا سكارة بتاق الله سبحانه وتعالى wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokin mu a wannan rana ta talata a yau muna 11 ga watan Ramadan hijiral manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 11 ga watan 3 shekara ta 2025 miladiya ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin suratu fussilat wanda wannan shine darasin mu na biyu a cikin wannan sura mai albarka kuma jiya mun fara bayani akan ayoyi guda 4 ko 5 na farkon wannan sura wanda mun yi bayani akan darussan da suran take kunshe da su kuma bayanai akan dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ya saukar da wasu ayoyi na cikin wannan sura da duk bayani akan abin da ya shafi wato shimfida ko kuma gabatarwa gabanin tafsirin wannan sura wanda yau insha Allah ta'ala zamu sake maimaituwa daga ayan farko sannan kuma mu daura bayanan da suka rige mana sannan mu daura akan ayoyi na gaba muna roƙon Allah ta'ala ya muna albarka Allah ya muna jagoranci Allah ya sa mu dace da fadin daidai da fahimtar sa da aikin shi Allah ta'ala ya ce
Bismillahirrahmanirrahim Hamim Tanzilun minarrahmanirrahim Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun Bashiran wa nadhiran فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hamim jiya mun yi bayani akan tattaunawar malamai akan menene ma'anan wa'innan harufa guda biyu da suka zo a farkon wannan sura da kuma sauran ire-iren su da suka zo a farkon surodi da suka gabata a baya Allah ta'ala ya ce tanzilul minar rahmanir rahim alqur'ani saukakken littafi ne daga wajen Allah madaukakin sarki wanda yake mai rahama ne mai jinkai kitabun Allah ya ce shi alqur'ani wani irin littafi ne fussilat ayatuhu wadanda aka rarrabe ayoyinsa aka yi bayanin su filla filla qur'anan arabiyyan alqur'ani ne abun karantawa balarabe liqaumin ya'lamun ga mutane wadanda suke da sani bashiran wa nadhiran alqur'ani littafi ne da yazo domin yayi albishir kuma yayi gargadi fa a'rada aktharuhum amma da yawa-yawa mutane sun juya baya fahum la yasma'un ba sa ji irin na fahimta da aiki da shi wa qalu kuma suna cewa qulubuna fi akinnatin zukatanmu suna cikin rufi mimma tad'una ilaihi game da abin da kake kiran mu zuwa gare shi wa fi adhanina waqarun sannan kuma a cikin kunnuwanmu akwai nauyi kunnuwanmu sun yi nauyi ba ma ma gane me kake fadi mun ma kurince wa min bainina wa bainika hijabun sannan tsakaninmu da kai akwai shamaki fa'mal innana amilun kai aiki da irin addinin ka mu ma za mu yi aiki da namu addinin kai abin da kai yadda da shi mu ma kuma za mu yi abin da muka yadda da shi to waɗannan ayoyi kamar yadda muka fara bayanin su a jiya mun ji abin da malamai suka tattauna akan ma'anan wayannan harufa da suka zo a farkon sura na huruful muqatta'a muka ji kuma cewa magana mafi inganci cikin maganganun malamai ita ce idan an karanta waɗannan ayoyi sai a ce Allahu a'lamu bi muradihi bidhalika Allah shine ya san me yake nufi da waɗannan harufan sannan muka ce idan zamu dauki wata fassara daga cikin fassarorin da malamai suka yi waɗannan harufan to fassara mafi inganci wacce take kusa da daidai ita ce fassaran cewa Allah ta'ala ya kawo waɗannan harufan ne domin ya ƙalubalanci mushrikai da sauran kafirai cewa alqur'ani ba wani sabon harufa bane ba wasu sabbin harufa bane ba wani sabon yare bane balarabin littafi ne da irin da harufan da kuka sani da larabci ha'un da mimun alif da lamun da mimun alif da la'un da lamun da ra'un sad qaf nun ya da sin taha sune dai irin harufan dai da kuka san su to su ne irin harufan da aka saukar da alqur'ani da su saboda haka in har kun ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kirkiran alqur'ani yayi to kuma ai kun iya larabci kuma ai sad ba bakon harfi bane a gare ku ha da mim ai ba bakon harufa bane a gare ku idan kun isa kuma ku kirkiri wani abu mai kama da alqur'ani da waɗannan harufa amma kaga ba za su iya ba domin Allah madaukakin sarki ya kalubalance shi a cikin suratul baqara yace wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina
wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu بسورة فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
الله سبحانه وتعالى يتي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا الله يتي كتير دسو إذن كن كسن تيتكين كو كنتو دنگنه ده أبن دمو كساو كنم باومي كنا أغني كمر بامو كساو كنم سبا كنا أغني كمر بادغس كباني kuna tunanin kamar shine ya kirkire alqur'ani Allah ya ce to fa tu bi suratin min mithlihi to idan kun isa ku kawo sura daya makamanciyar suran alqur'ani ba sai kun kawo duka ba tunda an kalubalance ku ku kawo duka kun kasa wad'u shuhada'akum min dunillah ku kira shaidun ku kuma bayan Allah in kuntum sadiqin su taimaka muku inda gaske kuke in kun isa ku kawo ta sura mai kama da alqur'ani Allah ya ce fa illam taf'al idan ba ku iya ba yanzu walan taf'alu kuma har abada dama ba za ku taba iyawa ba Allah sai ya ce to fattakun nar allati waquduha an-nas wal hijara ku ji tsoron wutar Allah wadda makamashinta sune mutane da kuma duwatsu sune makamashin wutan jahannama Allah ka tsare mu daga wuta wa'iddat lil kafirin Allah ya ce an riga an tanaji wuta domin kafirai kaga wannan Allah ya kalubalance su kawo sura ɗaya na alqur'ani in sun isa kafin a zo wannan matakin Allah kuma sai ya ce musu to kun isa ku kawo surori guda goma shine a suratul hudin ne ko yace am yaqulu naftara qul fa'tu bi ashri suwari min mithli
am yaqulu naftara qul fa'tu bi ashri suwari mithli muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو
فهل أنتم
مسلمون
الله سبحانه وتعالى يتي أم يقولوا نفترى Allah ya ce shin wai ko suna cewa kai ne ka kirkira alqur'ani kan Allah ya ce kul ka ce da su fa atubi ashri suwari mithlihi Allah ya ce ka ce da su in kun isa ku kawo surori guda goma kwatankwacin alqur'ani kamar yadda muka yi bayani a jiya ba lallai sai kun kawo daga farkon suratul fatiha zuwa suratul anfali ba idan kun isa ku kawo daga suratul fili alam tara kaifa zuwa minal jinnati wan nasi fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayatin in kun isa ku kawo surori guda goma kirkirarru irin alqur'ani wad'u man istata'tum min dunillah Allah ya ce ku kirayi duk wanda za ku kira koma bayan Allah in kuntum sadiqin in har da gaske kuke yi Allah ta'ala ya ce fa in lam yastajibu lakum idan ba su iya amsa muku ba fa'lamu annama unzila bi ilmillah to ku kara sani da tabbatar da cewa alqur'ani an saukar da shi ne da ilimin Allah Allah ne ya saukar da alqur'ani da ilimin sa wa alla ilaha illa huwa kuma cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah Allah ya ce fa hal antum muslimun shin za ku musulunta ku mika wuya ga Allah tabaraka wa ta'ala to matakin da yazo kafin wannan shine kalubalantar su cewa su kawo alqur'ani gaba ɗaya ka cukan Allah ta'ala ya ce kullu inijtama'atil insu wal jinn
kullu inijtama'atil insu wal jinn 'ala an ya'tu bi mithli hadzal qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'duhum li ba'din
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kullu inijtama'atil insu wal jin Allah ya ce kace da su inda aljanu da mutane za su hadu su hada kansu ala an ya'tu bi mithli hadha alquran akan cewa suna so su zo da kwatan kwacin irin wannan alquran inda za a hada aljanu da mutane cewa suna so su kawo irin alquranin nan Allah ya ce ka fada musu wallahi la ya'tuna bi mithli ba za su iya kawo irin alqurani ba walau kana ba'dhum li ba'din zahira koda kuwa sashi na karfafan sashi kaga waɗannan matakai guda uku shine sune matakan da Allah ya bi domin kalubalantan kafirai cewa in sun isa su zo da kwatankwacin alqurani Allah ta'ala ya ce in kun isa ku kawo duka qur'anin gaba daya ya gagara Allah ya ce in kun isa ku kawo surori guda goma ya gagara Allah ya ce in kun isa ku kawo sura guda daya ita ba dai ta gagara aka kasa Allah ya ce to alqur'ani ya sauka ne da ilimin Allah Allahu akbar wannan kadai ya ishi alqur'ani daraja mallan idan ya zamana a duniya ma ana girmama littafin da mutun ya rubuta gurgudan girman ilimin sa to ya kamata a ce qur'anin da yace Allah madaukakin sarki yace fa'lamu annama unzila bi ilmillah an saukar da qur'anin nan ne da ilimin Allah ne a cikin qur'anin nan ashe ya kamata musulmi ya gane cewa wallahi alqur'ani ba abun wasa bane in har kana ganin cewa ko addini ko aboko nauyin mutum a skelin ilimi yana ƙara ma littafin da ya rubuta daraja to wallahi ya kamata a ce ilimin Allah ya ƙara ma alqur'ani daraja lakinin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmihi Allah shine ya saukar da alqur'anin nan da ilimin sa ilimin Allah ne a cikin qur'anin nan la hawla wala quwwata illa billah Allah ka ba mu ikon karanta alqur'ani da kuma aiki da shi daka Allah ta'ala yace tanzilun minar rahmanir rahim alqur'ani saukakken littafi ne daga wajen Allah mai rahama mai jin kai kitabun Allah yace qur'anin nan ya sauka ne a matsayin littafi wanda shi wannan littafin fussilat ayatuhu an rarrabe ayoyinsa daki daki an yi bayanin komai filla filla qur'anin arabiyyan abun karantawa ne balarabe liqaumin ya'lamun ga mutane waɗanda suke da sanin ubangijinsu Al-Qur'ani littafi ne da Allah ya yi bayanin ayoyinsa filla filla. Al-Qur'ani littafi ne wanda yake cike da hikima da bayanai filla filla akan dukkanin abin da ya shafi bangarori da sassa na rayuwar mutane gaba daya. Shi yasa idan ka koma farkon suratu Hud, Allah ta'ala ya ce Alif Lam Ra.
Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir.
Alla ta'budu illa Allah.
Alla ta'budu illa Allah. Innani lakum minhu nadhirun wa bashir.
Allah madaukakin sarki yace Alif Lam Ra. Allah yace kitabun uhkimat ayatuhu. Allah ya ce alqur'ani wani irin littafi ne wanda aka cika ayoyinsa da hikima thumma fussilat sannan aka rarrabe ayoyin aka yi bayanin su daki daki filla filla milladun hakimin khabir daga wajen Allah mai cike da hikima Allah masani Allah mai hikima Allah wanda ya san komai daka alqur'ani Allah ya ce ya cika alqur'ani da hikimomi duk wani nau'i na abin da kake nema a rayuwa idan kana neman mai kyau to yana cikin Qur'ani duk abin da kake nema a duniya in dai mafi inganci kake nema to yana cikin Al-Qur'ani yana cikin Al-Qur'ani sirrin rayuwa gaba daya yana cikin Qur'ani rayuwa ta yi albarka a duniya mutuwa ta yi kyau lahira ta yi kyau zaman kabari ya yi dadi sirrin na cikin Al-Qur'ani sirrin yana cikin Al-Qur'ani ba a taba riko da alqur'ani kuma rayuwa ta daidai ce ba ba a taba samu haka ba duk inda kaga rayuwa ta lalace rayuwa ta daidai ce to an yi watsi da alqur'ani ko dai ba a karanta shi ko kuma ana karanta shi ana take dokokin cikin sa ko dai ba a karanta shi ko kuma ana karanta shi amma ana take dokokin cikin sa yanzu inda rayuwar mu gaba daya da shugabannin mu da mu talakawa da ƴan kasuwa da masu arziki da kowa da kowa da kowa zai tsaya yadda Qur'ani yace ya tsaya da an zauna lafiya domin a rayuwa malam idan kaga wani ya cuce ka to kafin ya cuce ka sai da ya saba ma wata ayan Qur'ani ai ayan Qur'ani tace kada ai cuta Allah yace bai san azzalumai kenan duk wanda kaga yayi zalunci ya zalunce ka ko ya cuce ka to saba ma ayoyin Qur'ani ne ya jawo ya zalunce ka ashe inda kai da shi za ku koma ku rike Qur'ani da sunna kam ba za ka cuce shi ba ba zai cuce ka ba ba za ka cuce shi ba ba zai cuce ka ba saboda haka jama'a mu koma mu rike Qur'ani Al-Qur'ani akwai albarka a ciki Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab Al-Qur'ani Allah ya ce littafi ne balarabin littafi anzalnahu ilayka mubarakun da muka saukar da shi zuwa gare ka Allah ya ce littafi ne mai cike da albarka littafi ne wanda yake cike da albarka idan kana neman rahama ta Allah a duniya da lahira Allah ya ce ku rike Qur'ani Allah ya ce wa hadha kitabun anzalallahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun Allah ya ce wannan alqur'ani wani irin littafi ne da muka saukar da shi mai albarka Allah ya ce ku bibiye shi ku bi shi ku bi dokokin cikin sa kuma ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah sai ku samu rahmar Allah sai ku samu rahmar Allah Allah madaukakin sarki ya samu dace daga Allah ya ce kitabun fussilat ayatuhu Al-Qur'ani wani irin littafi ne wanda aka rarrabe ayoyinsa filla-filla wasu daga cikin malamai suka ce ma'anan fussilat ayatuhu ay buyyinat wa fussilat an fassara ayoyin Qur'ani daki-daki Al-Imam Qatada yace bayanun halaluhu min haramihi abinda ake nufi da fussilat ayatuhu shine halal da haram a cikin Qur'ani a fili suke Allah ya bayyana mana wannan ita ce halal wannan kuma ita ce haramun wa da'atuhu min ma'siyatihi an bayyana ga biyayyan Allah ga sabon Allah ba dungu-dungu a cikin Qur'ani Al-Imamu Hassan al-Basri yace abinda ake nufi da fussilat ayatuhu ay bil wa'di wal wa'id an bayyana ga kyakkyawan alƙawari ma waɗanda suka bi Allah ga kuma mummunan sakamakon waɗanda suka saba ma Allah subhanahu wata'ala الإمام سفيان الثوري يتي ما أنم فصلت آياته أي بالثواب والإقاب أم بيّن آيوين غاسا كمكو غاكما أكوبا أني مكا بيانون كومي بلا بلا إذن كاما حنيا تغري الله ينونا مكا غا إندا ذات بلي لكي إذن كاما حنيا بنزا الله ينونا مكا غا إندا ذات بلي لكي كومي أبي ليكي سيدين بكا يأيكي لقرآني با وانن شيني جيسا كزام متمن بنزا أما إندي كابي قرآني سورة كفا ولا كتبق زام متمن بنزا با domin duk wata tsiyan da zaka yi a duniya yanzu sai dai ka maimaita wanda wasu suka yi duk wata tsiyar ka da zaka yi a duniya yanzu baka isa ka bude sabuwar fil alida ba sai dai ka maimaita wacce wasu suka yi akwai wanda kuma wallahi idan ana biyan ka albashi duk wata miliyan guda wallahi ba zaka yi irin iskancin da yi ba shi ma kuma ya wuce ya tafi eh yanzu wane ne zai maimaita irin shakiyancin da Fir'auna yake babu ba wanda zai maimaita irin shakiyancin da Fir'auna yake duk karshen shaydanancin mutum da shakiyancinsa yana karewa ne akan mutanen duniya shi ko Fir'auna mun karanta a baya a suratul ghafir cewa yayi ma a gina masa bini ya haura ma yaga ta ina ma Allah yake eh yana ma so yaje ya leko Allah ma a ta ina yake ma a sama da ka yi da magana ma ta kare kai ya sa to yanzu wani karami dan iska ne kuma zai zo da wani iskancin da ba yi shi ba baya babu idan hanyar nagalta ka dauka zaka samu kissoshin waɗanda kai ka cire tsammanin ka zama mutumin kirki irin su yanzu din nagaltanka ka taba ji maranka cewa akwai wanda zaka yi ne galdan da kai ta Nabi Ibrahim ka taba tunanin haka ashe in ka dauki Qur'ani ka sashi a rayuwarka wallahi zai gyara ka kuma malam yanzu ka fahimci Qur'ani da kyau kaga Allah yana mana wa'azi iri da kala idan duniyar nan ka dauke ta Allah ya faɗa mana cewa alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata Allah ya ce mun sanya kasa ta ishe ku riga da wando eh kuna raye ta ishe ku kun mutu ta ishe ku kuna da yayi ku yi tafiya a bayanta kun mutu ku shiga cikin ta dakan yadda kake tafiya akan ƙasa kana takawa wani ne kuma a kwance a cikin ƙasar nan da wasu suke karu kai ma sai Allah ya kwantar da kai a cikin ƙasar sai wasu su taka saboda ka duk wani fanni na rayuwa da ka dauka ƙwararru a fannin wanda suka yi fice a fannin miliyoyin su dubbannin su suna nan a kwance a cikin ƙasa idan malamai ne kai ka san akwai malaman da ka ɗebe tsammani ka zama malami irin su suna cikin ƙasa idan masu kuɗi ne ka san akwai masu kuɗin da baka taɓa mafarkin zama mai kuɗi irin su ba suna cikin ƙasa eh idan hukuma ne soja ne akwai wanda shi tsabar rigimar sa ma shi kunna yakin duniya ne shi yakin duniya gaba ɗaya kunna ka kai soja watakila iya abin da ake tura ka shine yaki tsakanin ƙasa da ƙasa ko kuma a tura ka yaki da 'yan ta'adda a cikin ƙasa to shi wannan yakin duniyar ma gaba ɗaya kunna kuma ya gama yanzu yana cikin ƙasa idan mulki ne idan ka ɗauki mulki ko mulkin mutumin kirki ko mulkin mutumin banza duk hanyar da ka ɗauka ƙur'ani zai nuna maka ga inda za ta bulle da kai idan shugaba ne kai za ka yi mulkin kuma zai ƙare tunda Fir'aun ya gama mulkinsa kuma mulkin Fir'aun ya tafi ya ƙare to kai da kake zuwa a yanzu mulkinka zai ƙare saboda haka ba wani abun da zaka zo da shi sabo idan zalunci ne akan shugabanci Fir'aun yayi ya gama eh kuma ba za ka yi mulki mai faɗi irin na Fir'aun ba Fir'aun malaman tarihi suka ce yana da jiha guda dubu yana da kananan hukumomi guda dubu goma Najeriya gaba ɗaya jihohinta guda nawa ne 36 sai birnin tarayya kananan hukumomin Najeriya guda nawa ne gaba ɗaya 774 kaga yawan kananan hukumomin gaba ɗaya basu kai jihohin Fir'auna ba Fir'auna tun kafin a haifi annabi Musa yake kan mulki ai mun san tarihi silan da yasa ya fara yanka yara saboda an faɗa masa ma cewa za a haifi wani yaro cikin banu Isra'ila wanda zai zo ya kwace mulkinka zai zama barazana ga mulkinka ya fara yanka yara ƙarshe don Allah ya nuna masa shi mai iko ne Fir'auna yana yanka yara don kar su kwace masa mulkinsa aka zo aka ce wa Fir'auna yaran nan da kake yankawa na banu Isra'ila nan gaba kabilinka za su rasa wanda za su dinga musu hidima haka sai ce to yanzu a raba wannan shekara in an yanka shekara mai zuwa kar a yanka shekaran da ba a yanka yara sai Allah ya kaddara ka haifi wan annabi Musa annabi Haruna kenan alaihi salatu wassalam shekaran da ake yanka yara sai Allah ya kaddara aka haifi annabi Musa kai Allah mai iko ya kuma sanya mutanen gidan Fir'auna suka tsunto shi a cikin teku suka kawo shi gidan Fir'auna a gidan Fir'auna aka nemi mai shayarwa kaf aka rasa aka ɗauko mahaifiyarsa tana shayar da shi ana biyanta ya tashi a gidan Fir'auna ya girma a gidan Fir'auna ya yi wayo a gidan Fir'auna sannan kuma ya dawo ya zama silan mutuwan mulkin Fir'auna kaga Allah kenan fa'alu lima yurid duk yadda kake ganin wani yana ɗaukaka kana so ka toshe shi wallahi in Allah ya so ya ɗaga shi dai ka gama a banza don wanda Allah ya so ya ɗaga shi zai ɗaukaka ko da wanda yake so zai yi farin ciki wanda baya so zai yi baƙin ciki eh baƙin cikin mai baƙin ciki bai taɓa hana Allah ya ɗaukaka wani ba to malam ka duba har aka haifi annabi Musa ya yi shekara 40 kafin Allah ya aiko shi a matsayin manzo ya ɗebi shekaru yana wa'azi kafin Allah ya halakar da Fir'auna shekara nawa Fir'auna yana mulki amma yau ina mulkin Fir'auna yake babu shi ya wuce idan kuma mulki ne na galtaccen mulki wanda mulkin da aka bi Allah ba za ka yi mulki irin na annabi Suleiman ba annabi Suleiman alaihi salatu wassalam in ya tashi tafiya zai yi tafiya daga ƙasa zuwa ƙasa daga gari zuwa gari Allah ya ce wali Suleiman ar-riha ghuduha shahrun wa rawahuha shahr wali Suleiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi lil ardi allati barakna fiha Allah ya ce mun hore ma annabi Suleiman iska yana iya bata umarni ta dauke shi ko ya aike ta ta yi gabar wata guda ta dawo ta yamma wata guda kaga yanzu dai dutsiyen mai mulki duk mulkin mai mulki sai dai kare a jirgin sama. Haka ne ko ba haka ba? Iyakacin abin da mai mulki zai iya kenan yanzu, ya kare a jirgin sama, ya gama kenan. To shi ko Annabi Suleiman saboda mulki iska ce yake tsayawa ya ce dauke ni a je ni a China. Shikenan. Ya tara aljanu ya sa su aiki, Allah ya ce wa man yazigh minhum an amrina nudhiquhu min adhabis sa'ir. Duk wanda Annabi Suleiman ya sa shi aiki ya gudu bai ba, Allah ya ce da kanmu za mu masa azaba. Aljanu cikin prison din sa, Allah ya ce ga sunan washayatin kullu banna'in wa ghawwas wa akharina muqarranina fil asfal. Allah ya ce ga shaydanu nan magina da masu iyo cikin ruwa su ne daibo ma'adanai. Allah ya ce ga kuma wasu an daddaure su an samu su handcuff. Yanzu wani mai wani gwamna ne sai kama injiniya ya daure shi. Tururuwa an ta yi magana yana ji. Yanzu gwamna in yazo ya tsaya nan, akwai wanda in yazo ya magana da yaran sai zagi gwamna, bai san ya zage shi ba. Har kwaye har yanzu akwai na ƙasa. Eh, a ce kana shugaban mutane, a cikin mutane akwai wanda zai iya zagin ka da yaran da baka san zage ka yayi ba. To har yanzu da saurayi. Kana cikin na ƙasa. Kana cikin na ƙasa. Ashe mulki ko ta yi dadi ko ba ta yi dadi ba za ta kare. Ko ka bi Allah ko baka bi Allah ba mulki zai kare. Mulki zai kare. Ka duba Annabi Suleiman abinda Allah ya ce da shi shine hadha ata'una famnun aw amsik bi ghairi hisab. Allah ya ce ma Annabi Suleiman kai ga mulki nan mun baka. Allah ya ce in ka ga dama kai ma mutane aiki da dukiyarsu, in ka ga dama ka rike ka cinye. Allah ya ce ba komai ka ci banza. Amma duk da haka fa Annabi Suleiman yana tsaye ana ma mutane aiki, anan ya fadi ya mutu. Anan ya fadi ya mutu. To yanzu ya kake tsammani in masu mulki mu ne yanzu aka ce musu famnun aw amsik, aka ce kun ga dama ku bayar, kun ga dama ku cinye. An ce masa famnun ma yayi amsik, ina kuma ga an bashi zabi. Eh, an ce ya bayar ya cinye. To ina kuma ga an ce in ya bayar, in ya ga dama ya bayar, in ya ga dama ya cinye. Eh, mulki dai duk yanda ta yi dadi za ta kare. To kaga fussilat ayatuhu kenan. Qur'ani ayoyinsa fillahi fillahi suke, wa'azin Qur'ani a bayyane yake, a fili yake. Qur'anan arabiyyan, alqur'ani littafi ne abun karantawa balarabe, liqaumin ya'lamun ga mutanen da suke da sani. Allah ya ce bashiran wa nadhiran, alqur'ani ya zo ne domin yayi albishir, ai bashiran li awliya'illah, dan yayi albishir ga masoya Allah, sune musulmai waɗanda suka bi dokokin Allah. Wa nadhiran li a'da'ihi, ya kuma zama gargadi ga waɗanda suka saba ma dokokin Allah. Wannan ita ce siffar qur'ani. Allah ya nuna mana Qur'ani ya zo ne don ya nuna ma mutane cewa su masu imani suna da kyakkyawan sakamako, waɗanda suka ƙi bin Allah kuma suna da mummunan sakamako. Shi yasa ya ce a suratul Isra, inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam.
Inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
الله تعالى يتي إن هذا القرآن. الله يتي للي ون لتافنا القرآن. Yahdi lillati hiya aqwam. Allah ya ce Qur'ani yana shiryarwa, yana nusarwa zuwa ga hanya wacce take mafi miƙewa, mafi kyau. Wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat. Al-Qur'ani yana bishara, yana albishir ga mu'minai waɗanda suke ayyuka nagari. Anna lahum ajran kabira, cewa suna da sakamako mai girma a wajen Allah. Wa annal ladhina la yu'minuna bil akhirati, sannan kuma waɗanda ba su yi imani da lahira ba, a'tadina lahum adaban alima, Allah ya ce mun yi musu tanadin azaba mai radadi. Wannan shine siffar Qur'ani. A farkon suratu Yunus ya ce alif lam ra.
Alif lam ra, tilka ayatul kitabil hakim.
Akana linnasi ajaban,
akana linnasi ajaban an awai, akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an وأنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر
Allah subhanahu wa ta'ala yace alif lam ra yace tilka ayatul kitabil hakim wadannan ayoyin alqur'ani ne wanda yake littafi ne mai cike da hikima Allah yace akana linnasi ajaban shin yanzu wai mutane har mamaki suke yi ne kan an auhayna ila rajulin minhum saboda mun yi wahayi zuwa ga wani mutum daga cikin su an anzirin nas mun ce da shi je ka yi ma mutane gargadi kaga gargadin kafirai kenan wa bashiril ladina amanu sannan kuma kai bishara wa masu imani anna lahum qadama sidiqin inda rabbihim cewa suna da kyakkyawan tanadi a wajen ubangijin su qala al kafiruna har kafirai wai suke cewa inna hadha la sahirun mubin wai wannan wai masiyirci ne mabayyani a fili Allah ya ce yanzu abun mamaki ne dan mun ce mu mutane ga alqur'ani nan ya gargadanci kafirai ya bisharanci mu'minai kaga wannan shine aikin alqur'ani a farkon suratul kahfi yace
alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja
qayyiman liyunzira
ba'san shadidan min ladun wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada
Allah ta'ala yace alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi alkitab jinjina da yabo da godiya su kara tabbata ga Allah da ya saukar da Alkur'ani ga bawansa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa lam yaj'al lahu iwaja Allah yace bai sanya wani karkata ko wani dungu-dungu cikin Qur'ani ba komai na Qur'ani a bayyane yake a fili qayyiman Allah yace Qur'ani littafi ne tsayayyen littafi milladunhu daga wajen Allah ya sauko qayyiman liyunzira ba'san shadidan milladunhu domin ya gargadi ya gargadanci mutane cewa akwai wata azaba mai radadi mai tsarin da za ta zo daga wajen Allah wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana sannan kuma yi albishir ga mu'minai wadanda suke aikata ayyuka nagari cewa suna da kyakkyawan sakamako a wajen Allah makithina fihi abada za su dawoma a ciki na har abada saboda haka wannan ita ce siffar Qur'ani bashiran wa nadhiran Al-Qur'ani yana albishir ga waɗanda suka bi Allah cewa suna da kyakkyawan sakamako yana kuma gargadantar waɗanda suka kafulce suka saba wa Allah cewa Allah ya yi tanadin azaba. Eh. Saboda haka jama'a idan muka bi ayoyin Qur'ani za mu ga. Qur'ani da ma Allah ya faɗa mana Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabihan mathani. Qur'ani littafi ne Allah ya ce ya saukar da shi mathaniya ne. Malamai suka ce ɗaya daga cikin ma'anonin lafazin mathani shine duk abin da Qur'ani ya zo da shi yana zuwa da su ne tagwaye. Eh, idan an yi bayanin wuta sai kuma a kawo bayani akan aljanna. In an yi bayanin musulunci sai a yi bayanin kafirci. In an yi bayanin hanya mai kyau sai kuma a yi bayanin hanya mara kyau. Saboda haka shi musulmi ana so ya bauta ma Allah ne da fuka-fukai guda biyu. Yana tsoron azabar Allah yana kuma kwaɗayin rahmar Allah. Domin tsoron azabar Allah shi ne zai sanya masa waiji da dabaibayi kar ya saba ma Allah. Kwaɗayin rahmar Allah kuma zai ƙara masa ƙwarin gwiwa wajen yin ayyukan biyayya ma Allah. Jama'a muna fahimta ku? Saboda haka wannan ita ce siffar mumini. Yana ɗaukan wannan siffofi guda biyu. Ba ka ɗaukan siffa ɗaya kamar ɗaya. Idan ka ɗauki siffar zallan azaba sai ka ɗauki siffa irin ta khawarijawa. Eh, wanda muka fi sanin su a yanzu da yan Boko Haram khawarijawa kenan wadanda su a wajen su kawai babu batun rahama kawai indai kai sabo komi kashin sa kawai ka shirya tafiya wuta su kuma murji'awa su ma sai suka bata sai suka wuce iyaka wajen tabbatar da rahamar Allah sai suka ce sabon Allah baya jawo azabar Allah ma duk abin da kai indai ka ce kai musulmi ne to baka da matsala baka da matsala har ma suka ce wai ko da shirka kai wai kana da la ilaha illallah guda ɗaya in kai shirka ɗaya to ɗaya ta warware in ka sake to ɗaya ta warware ya sai kai guda ɗaya eh to kaga mu kuma sai mu ce da su yanzu in mutun yaje zai yi sallah sai ya alula daya ya sake sai da ya so 100 ya gama ya sa kafansa a cikin masallaci kenan sai ya yi hutu ya yi tusa yanzu alula daya ce ta warware ko duka 100 duka sun warware he ya koma ya sake saboda ka illa ilaha illallah guda biliyan ka fada daga ran da kai shirka ka warware su daga ran da kai shirka ka warware su illa ilaha illallah ka fada ya kai so biliyan 100 ran da kai shirka guda ɗaya shirka ɗaya nan ta warware su duka ta warware su duka in kuma ka mutu akan wannan shirkan to wallahi ka tabbatar cewa zaka fito ta ne khaldi na fiha abada babu da nan fitowa haka duk wasa wasa amma banda wasa da tauhidi duk wasa wasa amma banda tauhidi banda tauhidi saboda haka shi yasa wa'azi mafi girma da za a yi ma mutane jama'a wallahi shine a karantar da su tauhidi koda kuwa mutane ba sa su domin shi wa'azi ana yin shi ne don a samu yaldan Allah ba don a samu yaldan masu saurare ba amma galibin mutane yanzu in ana wa'azi akan tauhidi sai ka ce sai su ce to ka ji malamai masu raba kan al'umma wai kira zuwa ga bauta ma Allah shi kadai sunan shi raba kan mutane wai abin da ake kira da haɗin kan mutane shine in nace Allah ɗaya ne wannan yace Allah uku ne wannan yace komai Allah ne to duk a tafi a haka a ce duka kanmu ɗaya ne duk sunan mu musulmai da mai Allah ɗaya da mai ku da mai komai Allah ne kowa musulmi wai wannan shine sunan shi haɗa kan mutane amma in ka ce a'a mai komai Allah kafiri ne kamar yadda mai Allah uku kafiri ne duk yadda yayi duk wanda ya yadda akwai wani abin bauta koma bayan Allah kafiri ne shi to wannan su a wajen ka sunan a wajen su sunan ka mai raba kan mutane da haka mutane suna ganin wai yanzu wai haɗin kai shine kar ku yi wa'azi akan tauhidi kar ku yi wa'azi akan shirka kar ku ce wani yayi shirka duk abinda mutum yayi inda ya ce shi musulmi ne to a wajen su kai a tafi a haka wannan shine sunan shi haɗin kai da wannan shine sunan shi haɗin kai wannan kuma ba haɗin kai bane wannan sunan shi haɗin baki wannan sunan shi haɗin baki da haka abu mafi girma da yafi muhimmanci a wajen wa'azi jama'a wallahi shine a kira mutane zuwa ga tauhidi zuwa ga tauhidi shi yasa ni dai a tawo fahimtar wallahi in har za a wayi gari wai a ce gani ina wa'azi amma wai an yi wani haɗin kai da ni ko haɗin baki da ni da sunan cewa wai saboda a daina cece ku ce tsakanin mutane wai a yi shiru a daina wa'azi akan tauhidi in har za a iso lokacin da za a yi wannan yarjejeniyar da ni Allah ka sa in mutu kafin ranar wannan ya fi mai sauƙi wanda in zama cikin ƙasa da a wayi gari zan buɗe littafi in karanta kuma ba tauhidi a ciki wallahi ko alifun ba'un za mu karanta sai mun haɗa da tauhidi a cikinsa ko alifun ba'un za mu karanta sai mun fara muka ga alif ɗin shirka ga na tauhidi abinda ya rage shine mai zagin mu ya zage mu mai yabon mu ya yabe mu ba mu shayin zagin ka ba mu kwaɗayin yabon ka wanda muke neman yabonsa shine rabbul izzati wanda in ya soke mu mun samu matsala shine Allah amma kai din ka soke mu ko ka zage mu ko ka kira mu masu raba kan mutane ko ka kira mu da yan ta'adda yan waye duk wannan kai ta shafa duk wannan kai ta shafa saboda haka ba ruwan mu da zagin ka zagi kuma za ka yi ka gama amma dai duk yadda muke sai mun gaya maka Allah ne kadai abun bauta ko ya za ka yi sai mun faɗa maka Allah ne kadai abun bauta sai mun faɗa maka wanda ya bauta mu shehi kafiri ne wanda ya bauta mu wani malami kafiri ne wanda ya bauta mu gunki kafiri ne wanda ya bauta mu wani wanda ba Allah ba kafiri ne mushriki ne in ka mutu akan haka kuma zaka tafi wuta eh ba lallai sai ka ce wai ko dan shi'a ko dan dari ko ka ce kai dan izala ne ahlus sunna ne ka fifita umarnin wani akan umarnin Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ka bi wani malami ido rufe ya kai ka zuwa ga bauta mishi wallahi sunanka kafiri ko da malami sunna ka bauta muwa sunanka mushriki din ka anje lahira ka ce kai ahlus sunna ne ba shi bane ba da suna yake aiki ba laysa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab ba da budace budace bane abinda Allah yake amfani da shi me yayi aikin ka man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira wa man ya'mal min as-salihati min zakarin a'unsa wa mu'min faulaika yadkhulun jannata wa la yuzlamuna nakira. Abinda Allah yake dubawa kenan aiki, ba ruwan Allah da sunan da ka sa makanka. Abinda Allah yake dubawa shine aiki, Allah ka samu dace. Da haka Allah ya ce bashiran wa nadhiran fa aradu aktharuhum fahum la yasma'un. Allah ya ce amma da yawayawan mutane sun juya baya ba sa ji. Wa qalu suka ce qulubuna fi akinnati, suka ce zukatanmu suna cikin rufi. Min mata da una ilahi, na abinda kake kiran mu zuwa gare shi. Malamai suka ce ma'anan qulubuna fi akinnatin, kamar yadda Imam Suddi ya faɗa shine ai alaiha aghdiya, akwai rufi akan zukatan, wai zukatan su sun rufe, ba ma sa gane wa'azin da ake faɗa musu, ba su fahimtar wa'azin da ake faɗa musu. Wa fi adhanina waqarun, suka ce wai a cikin zukatan mu akwai waqar, ai sumam, mun kurumce ba ma ji. Wa min bainina wa bainika hijabu, tsakaninmu da kai akwai shamaki, bai akwai bambanci tsakaninmu da kai. Ka rike naka mu rike namu, fa amal innana amilu, kai addininka mu ma mu yi addininmu, ba ruwanka da kiranmu zuwa ga bautan wani, zuwa ga bautan Allah. To wannan abinda kafirai suka faɗa wa manzon Allah fa sallallahu alaihi wa sallam shine yanzu abinda wasu musulmai suke dawowa da shi yanzu. Eh, shine a ce wai a daina zafin wa'azi, a daina raddi, ba ruwanka da kowa, kowa in yayi kabar kowa ya addininsa, ba ruwanka da kowa. Wannan kuma addini ba zai taba tafiya da haka ba, addini bai taba tafiya ba raddi ba. Eh, domin ita barna koda babu ita kwata kwata ba a yin ta, to dole a yi mata raddi, domin amfani raddi gare ta shine kafin ta taso mutane su gane barna barna ce, sai su kauce mata. To amma barnan ta riga ta taso, kuma ta yi yawo ta yawaita cikin mutane, kuma sai aka ce wai kai mai Allah ɗaya ka rike naka, kai mai Allah uku ka rike naka, kai mai komai Allah ka rike naka. Kar kowa ya ce ba kowa ba daidai bane, kar ka ce ma mai komai Allah ba daidai bane, kar ka ce ma mai Allah uku ba daidai bane. To ya za a yi haka kenan yayi, ya za a yi haka kenan yayi. Yaushe aka wayi gari cikin musulmai ana samun wanda wai suke tafiya akan aqidar wai komai Allah ne, komai wai Allah ne, ya za a yi haka? Sai za ka ce wai wani sarki cikin magabata, wasu mutane sun zo sun same shi, wai sun kawo mai ziyara, aka ce ga wasu nan manyan mutane masu aqidar komai Allah ne sun kawo maka ziyara. Sarki sai sa aka kama su, aka je aka kai su inda yake saukan baki, wuni guda shiru, gari ya waye shiru, aka sake wuni. Suka turo masa sarki cewa bakinka ba suna jin yunwa, ya ce a ƙarya kuke, ka taba ganin Allah na jin yunwa? Wannan a ƙarya kuke yayi, ai in dai kun ji yunwa to ku ba Allah bane. Saboda haka ko dai ku yadda ku ba Allah bane a kawo muku abinci, ko dai ku yadda ku Allah ne ku zauna yunwa ta kashe ku. Kaga wannan ai daraja da ke nayi, dole sauka daga wannan aqidar. Ka taba ganin Allah na cin abinci? Me yasa Allah ya yi gori makafirai kiristoci cewa da Annabi Isa da mamansa suna cin abinci? Malwasi ibn Maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusulu wa ummuhu siddiqatun kana yakulani ta'am. Allah ya ce da Annabi Isa da mahaifiyarsa suna cin abinci, saboda shi Allah ne baya ci, Allah baya cin abinci. To yaushe ma duk dai haukanka, duk kiyayyarka da sunna, wallahi in dai kwakwalwarka lafiyayya ce ba za ta dauki aqidar komai Allah ba, kwakwalwarka ba za ta taba daukar aqidar komai Allah ba. Duk zurfinka a bid'a, in dai kwakwalwarka tana da lafiya to ba za ka taba daukar aqidar komai Allah ba, ba zai yiwu ba, ba zai yiwu ba. To yanzu dan Allah malam, idan aka ce mu musulmai a cikin mu akwai masu komai Allah kuma ai shiru, yanzu sai muka samu kiristoci sai muka ce musu ku musulunta daga aqidar ku ta Allah uku ne, ku dawo zuwa musulunci. Sai suka ce to mun bar aqidar Allah uku ne, mun koma aqidar komai Allah ne, tsakani da Allah gaba aka ci ko baya aka ci? Na'am, an ci baya. Ai in akwai shirka mai sauki to wallahi mai aqidar Allah uku ne yafi sauki akan mai aqidar komai Allah ne, domin mai aqidar Allah uku nan ba cewa yayi da Allah da Annabi Isa da mahaifiyarsa, wasu su ce da Allah da Annabi Isa da mala'ika Jibrilu, wa'annan duk tsarkaka kan bayi ne da Annabi Isa da mahaifiyarsa da mala'ika Jibrilu. In ka zage su ma ko ka kafirce da su kace babu su, ka kafirta din, ka kade ta Qur'ani. Amma Allah ya ce waɗanda suka ce su Allah ne kafirai ne. To shi ba mai aqidar komai Allah fa da Fir'auna da Hamana da Abu Jahalin da Abu Lahabin da Ubasanjo da Jonathan da George Bush dukansu Allah ne fa alƙirin sa kuma yanzu da Allah wannan sai mu ce mu rungume shi ma namu ne musulmi
a wallahi ba zai yi ba
eh duk maulidin ka dai bai kamata kai da aqidar Allah bai kamata kai da aqidar komai Allah ba duk maulidin ka Allah ka sa mu dace saka Allah ya ce wa fi a suka ce wa fi azanna wa qadun wa min bayna wa bainika hijabun fa'mal innana amilun sai ce qul innama ana basharun mithlukum
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
الله سبحانه وتعالى يتي قل كتي دسو إنما أنا بشر مثلكم الله يتي كتي دسو ني إياكا متني إرنكو azubin halitta Allah ya ce ka ce mu annabi sallallahu alaihi wasallam ni mutun ne irin ku amma ina da bambanci da ku shine yuha ilayya ana mun wahayi cikin abin da ake mun wahayi abu na farko shine annama ilahukum cewa iyakar abin bautan ku ilahun wahid Allah ku Allah ne guda daya abin bautan ku abin bauta ne guda daya fastaqimu ilayhi ku tsayi zuwa gare shi ku tsayi akan bautan sa shi kadai wastaghfiruhu ku rike neman gafaran sa ku nemi gafaran Allah akan abin da kuka yi a baya na bautan wasu wa wailul lil mushrikin Allah ya ce gone azaba ta tabbata ga mushrikai allazina la yu'tuna zakata wadanda ba su ba da zakka wa hum bil akhirati hum kafirun kuma su masu kafircewa ne game da lahira innal ladina amanu amilus salihati Allah ya ce lallai tabbas wadanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari lahum ajrun ghairu mamnun suna da lada wanda yake ba mai yankewa ba lada da ba zai taba yankewa ba Allah madaukakin sarki zai ba su wannan sakamako a waɗannan ayoyi Allah ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ka faɗa musu waɗannan mushrikan da suke wato ainifin kafirce maka suke wato butulce ma ni'imomin da Allah ya yi musu suke kafirce ma dokokin Allah ka ce da su innama ana basharun mithluku ni mutun ne irin ku wannan kuma ita ce aqida ingantacciya game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa a halitta annabi sallallahu alaihi wasallam mutun ne a halitta annabi sallallahu alaihi wa sallam mutun ne domin in ka cire annabi daga cikin mutane wallahi ba wani nau'in halittar Allah da zaka kai shi ka girmama shi domin ba halittar da Allah ya girmama ta irin halittar dan Adam ولقد كرمنا بني آدم
وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا
ولقد كرمنا بني آدم الله يجي حقيقة من كرم يا آدم wa hamalnahum fil barri wal bahr Allah yace mun dauke su sun yi tafiya akan tudu sun yi tafiya a cikin teku wa razaqnahum min at-tayyibat Allah yace mun azulta su da dadadan abubuwa wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila Allah yace mun fifita su akan da yawa daga cikin ababen da muka halitta Allah yace ɗan adam mun karrama su ɗan adam mun darajanta su kenan halittar ɗan adam halitta ce mai daraja saboda ka daraja ce ga ɗan adam Allah ya ciro manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin su daka ba darajanta annabi bane ka cire shi daga cikin ɗan adam kamar yadda nake jin wani yana bayani yana sukan Malam Jafar Mahmud Adam kan cewa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ya kuma kasa gane ba Malam Jafar ne ya faɗi ba Allah ne ya faɗi wai dalilin sa shine annabi ba mutum bane saboda wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai su daina misali a azumi misali shine mutum ya dauki azumi ba zai sha ruwa ba sai bayan kwana uku ko sama da haka annabi ya hana sahabbai sahabbai suka ce ya rasulullah ka hana mu kuma kai kana yi sai ce ni ba kaman ku bane Allah ne yake ci da ni Allah ne yake shayar da ni wannan tace hujjansa cewa annabi ne annabi ba mutum bane yanzu tambaya da yace Allah ke ci da ni kafin a ce da shi yana cikin me yana cikin yunwa haka ne ko baka ba Allah ke shayar da ni kafin a shayar da shi yana cikin me yana kishin ruwa ai da ce musu yayi a'a ni ba na jin yunwa ba na jin kishin ruwa to sai ka ce a wannan ba mutum bane shi amma Allah ke ciyar da ni Allah ke shayar da ni ya nuna fa shi mutum ne ya nuna shi mutum ne sai dai ana bashi abinci ta inda ku ba a baku ana bashi abin sha ta inda ku ba a baku sannan annabi sallallahu alaihi wasallama na Aisha tace yakan shigo wajen matansa yace kuna da abinci babu ya shiga can dakin babu yace ce inni idan sa'id yace to na dauki azumi kenan inda akwai abinci zai yi me zai ci kenan menene shi mutum ne shi daga sai ce wai wayannan ayoyin duk da suka da Allah yace ka ce ma mutka ci fada musu cewa kai mutum ne wai ana magana ne da mushrikai saboda a jawo su to sai muka ce ya zaka yi da fadin Allah ta'ala laqad mannallahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim da kuma fadin Allah laqad ja'akum rasulun min anfusikum Allah yace hakika Allah yayi baiwa wa mu'minai ta yanda ya ciro musu manzo daga cikin su susuwa su mutane su larabawa to shi wannan kuma ya zaka yi da shi Allah yace manzan na ciro shi ne daga cikin ku na ciro shi saboda haka aqidar ahlus sunna aqidar musulunci gaba ɗaya aqidar qur'ani da ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama mutum ne azibin halitta annabi mutum ne irin kowa a halitta amma wajen falala da daraja annabi ba sa an kowa bane a halitta halittarsa irin ta mutane ce amma falalansa da darajarsa da matsayinsa sallallahu alaihi wa sallama ya dare kowa cikin halittun Allah mutane da aljanu mala'iku sama da ƙasa kaf halittun Allah ba wata halittar da ta kai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan ababi na daraja kenan amma ababi na halitta annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum ne wannan kuma ita ce aqidar qur'ani wannan ita ce aqidar sunna Allah ya ce kace da su inna ma ana basharun mithlukum ni mutum ne irin ku yuha ilayya ana mun wahayi babban abin da ake mun wahayi shine annama ilahukum ilahun wahid cewa abun bautun ku abun bauta ne guda ɗaya ba ku da wani abun bauta in ba Allah ba fastaqimu ilayhi wastaghfiru ku tsayu zuwa ga Allah ku nemi gafaran Allah ku yawaita istighfari domin istighfari tana da albarka tana kuma sa albarkar rayuwa istighfari yana jawo arziki istighfari na koran talauci istighfari na jawo farin ciki istighfari na koran bakin ciki istighfari yana sa al'amura su yi sauki istighfari yana jawo gida yayi albarka istighfari na sa kasuwa ta yi albarka istighfari yana sa neman kuɗi yayi albarka istighfari yana sa arziki yayi albarka komai naka in ka hada da istighfari zai yi albarka duk abin da ka sa masa istighfari zaka ga albarkansa duk sanda kuma wani abu ya kulle ya daure karasa yaya zaka yi zauna kai ta sulfa mai istighfari zaka ga budi daga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mal lazima al istighfara ja'ala Allah lahu min kulli hammin makhraja duk wanda ya lazimci istighfari Allah zai sanya masa mafita daga dukkan damuwa wa razaqahu min haythu la yahtasib Allah zai azulta shi ta inda bai taba tsammani ba daga kana son arziki ya zo maka ta inda baka taba tsammani ba gagarumin arziki ya zo maka Allah ya rufa maka asiri duniya da lahira to kayawata istighfari Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ya ce waylil lil mushrikin bone azaba ta tabbata ga mushrikai to wannan ayar za mu tsaya akan ta insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu gobe za mu sake dawowa mu sake maimaita wannan ayar insha Allah a kafin mu tashi jiya da muka nema taimako daga jiya zuwa yau daga wanda aka tara a masallaci da kuma wanda suka sa kudi a account mun samu naira 9,970 Allah ya saka mu kowa da alkhairi saboda haka muna fatan wanda suka bayar in suna da dama za su kara wanda ba su bayar ba kuma za su bayar muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu iko sannan kuma akwai cikin malaman mu wanda Allah ya mishi rasuwa wanda ya kamata mu yi mishi addu'a da ta'aziyya shine Sheikh Saidu Hassan Jingir wanda Allah ya mishi rasuwa muna addu'an Allah ta'ala ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya saka makwancinsa Allah ya sa aljanna ta zama kuma a gare shi abinda muka sani a gare shi na saututtukansa da muka saba ji yana wa'azi da nusar da matasa zuwa ga hanya madaidaiciya Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya saka mishi da alkhairi
laifuffukan shi da kurakuran shi Allah ya fahimi shi. Muna mika ta'aziyya zuwa ga iyalansa da kuma musamman Malam Muhammad Sani Haya Jingir, shugaban majalisar malamai ta Izala mai headquarter a Jos, da sauran mabiya al'ummar musulmi baki daya. Muna mika musu ta'aziyya. Allah ya gafarta wa Malam Saidu Hassan Jingir, Allah ya mishi rahma, Allah ya saka makwancin sa. Sannan akwai malamai guda biyu da ya kamata da Allah mu dage da sanya su cikin addu'a saboda rashin lafiya da suke fama da shi. Akwai Sheikh Abdul Wahab Abdullah Imam Ahli Sunna wal Jama'a daga Kano, sanya shi cikin addu'a. Malam yana fama da rashin lafiya kwarai da gaske. Allah ka bashi lafiya, Allah ka tashi kafadin sa, Allah ka warkar da shi, Allah ka bashi lafiya. Sannan akwai Dr. Idris Abdul Aziz, mun ga bana malam bai ma samu daman yin tafsiri ba, yana can yana jinya. Muna roƙon Allah ya dawo da shi lafiya, Allah ya warkar da shi, Allah ya bashi lafiya, Allah ya sa jinya ta zama kafara a gare shi. Allah ta'ala ya warkar da shi, Allah ya ƙara masa ƙwarin gwiwa akan kira zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Kurakuran sa Allah ya yafe masa shu, Allah kuma ya bamu da shi, da shi ya bamu ikon gyara kurakuran mu baki daya. Allah ya mana albarka baki daya. Allah ya tashi marasa lafiyar mu na gida da asibiti, Allah ya tashi kafadin su. Mamatan mu marigaya, Allah kai musu rahama, Allah ya gafarta musu albarkacin wannan wata mai albarka ta Ramadan. Allah kai mana albarka, Allah ka sa albarka a cikin rayuwar mu, Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.